daga nan birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 31 41 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger ka iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalol dukkanin su a zangon FM kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com masu rarrun mu assalamu alaikum yanzu ma dai sarfil hashin gumin lai daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi gargadin daukar mataki akan duk wani da aka samu da kalaman batancin da ka iya tayar da zaune tsaye a ƙasa kamar yadda aka saba a kowane daren asabar muna tafar shirin tsintsiya madaurin ki daya da kuma shirin zauren dattawan arewa amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya
jama'a assalamu alaikum an baiwa hammata iska yau asabar a wurin wani gangami na turawa jar fata masu fifita jinsin turawa da kuma yan zanga-zangar da suka fito yin adawa da wannan gangamin a jihar Virginia da ke makwabtaka da nan gundumar Columbia hotunan bidiyo na wannan aran gama sun nuna turawa yan wariyar launin fata dauke da garkuwa da kulakai suna musanyar bugu da masu adawa da su su ma dai dauke da nasu kulakai da garkuwa lokacin wannan maci da aka yi a birnin Charlottesville an yi ta baiwa hammata iska kafin yan sanda su kutsa cikin lamarin inda suka bayyana wannan gangami a zaman taro na haramun suka kuma fara koran mutane daga wurin gwamna Terry McAuliffe na jihar Virginia ya faɗa a shafin sa na Twitter cewa ya ayyana dokar ta ɓaci a birnin domin hukuma ta samu sukunin takalar wannan tashin hankali a wurin gangamin na turawa yan wariyar launin fata tun da fari gwamnan na Virginia ya gargadi mutane da su kauce wa zuwa harabar jami'ar Virginia inda ya ra'ayin wariyar launin fata suka shirya gudanar da wannan gangami wanda aka lakaba wa suna gangamin haɗa kan masu ra'ayin riƙau a jiya da daddare ma sai da aka gwabza tsakanin wasu turawa yan wariyar launin fata da ke ɗauke da fitilu da wasu masu adawa da wannan aƙida tasu waɗanda su ma suka fito an harbe mutane 9 da kuma wata ƙaramar yarinya har lahira a ƙasar Kenya yayin da tarzoma ta ƙara tsanani a wasu tungayen yan adawa bayan da a jiya Juma'a aka ayyana shugaba Uhuru Kenyatta a zaman wanda ya lashe zaben shugaban ƙasa wani jami'in ɗakin ajiye gawarwaki na asibiti wanda baya so a ambaci sunansa ya ce an kai gawarwaki 9 da ke ɗauke da raunuka na harbin bindiga zuwa ɗakin ajiye gawarwakinsu a Nairobi babban birnin ƙasar daga wata unguwa mai suna Matare inda madugun adawa Raila Odinga yake da ƙarfi wani jami'in tsaron da shi ma baya son a ambaci sunansa ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewar an kai gawarwakin wani mazaunin unguwar ta Matare Wycliffe Mokaya ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewar wani harsashi ya ratso kan barandar gidansa ya kashe ɗiyarsa mai shekaru 9 da haihuwa lokacin da take wasa da wasu ƙawayenta abubuwan da suka wakana waɗannan wuraren sun sha bamban baki ɗaya da irin abubuwan da suka faru a yankunan da shugaba Kenyatta ke da goyon baya inda magoya bayansa suka bazu kan tituna cikin annashuwa suna busa sarewa suna karkaɗa tuta domin murnar sakamakon zaben labaran suna zuwa muku daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC kafofin yaɗa labaran gwamnati a haɗaɗɗiyar daular Larabawa sun ce sojojin daular su huɗu sun mutu a lokacin da wani jirgin sama mai saukar ungulu ya fada a ƙasar Yemen kamfanin dillancin labaran WAM ya faɗa yau Asabar cewa sojojin suna daga cikin wata rundunar da Saudiya take jagoranci da ke yakar ƴan tawaye ƴan mashabin Shia a ƙasar Yemen kamfanin dillancin labaran na WAM ya ce jirgin ya faɗa lardin Shabwa na kudancin ƙasar inda jiragen yakin Amurka suke kai farmaki kan ƴan ƙungiyar Al-Qaida na wannan ƙasar a daidai wannan lokaci a kowace shekara aka saba ganin ƴan mitsi-mitsin taurari masu tsiya a daidai lokacin da doron duniyar bil'adama ke shigewa ta cikin burbuɗin ƙurar wani gabjejen curin dutse da kuma ƙanƙara mai yawo a samaniya da ake kira Swift Turtle to sai dai kuma wannan lamarin na bana yana zuwa kimanin mako guda kacal kafin ga garimin husufin rana da za a yi ran talata ta sama wato nan da kwana 9 za a iya ganin ɗaruruwan waɗannan ƴan mitsi-mitsin taurari masu tsiya da ke faruwa kowace shekara a watannin Yuli ko Agusta daga ko'ina a faɗin duniya masana taurari da samaniya suka ce a cikin daren yau Asabar zuwa asubahin gobe Lahadi za a fi ganin waɗannan ƴan mitsi-mitsin taurari masu tsiya, ko da yake a bayana zai wuya a gansu sosai saboda lamarin zai wakana yayin da ake tsakiyar wata, wato lokacin da wata ya fi haske.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, gwamnatin tarayyar Najeriya ta fara amfani da kafafen yaɗa labarai wajen yi wa 'yan ƙasa nasiha da gargaɗi, musamman masu yin kalaman ɓatanci da musgunawa mutane. Daga birnin tarayya Abuja, ga wakilin muryar Amurka Madina Dauda da ƙarin bayani.
Cikin watannin baya aka fara samun bullar kalaman ɓatanci da yanzu ya sa gwamnatin tarayya da wasu hukumominta suka tashi tsaye domin yayyafa ruwa na kwantar da ƙura da muƙaddashin shugaban ƙasa Profesa Yemi Osinbajo da ministan yaɗa labarai da na harkokin cikin gida ya zuwa manyan daraktocin hukumar kula da gidajen yaɗa labarai da kuma ta wayar da kan al'umma. Duk sun tashi tsaye a kan sha'anin kalaman ɓatanci, al'amarin da a yanzu yake cin karansa babu babbaka. Wannan al'amari babu shakka ya zama kadangaren bakin tulu. To kowane mataki gwamnatin tarayya take tunanin ɗauka? Tambayar kenan da na yi wa ministan harkokin cikin gida Janar Abdulrahman Dambazo mai murabus.
Musabbabin matakan da za mu ɗauka shi ne muka soma yanzu. Duk wanda muka samu yana kawo wannan kalaman na ɓatanci, ko na waƙoƙi, ko wanda nema aka faɗi a taro, ko dai wanda irin kalamai, ko wanne iri. In dai kalamai ne na ɓatanci, kalamai ne na jawo fitina, kalamai ne na kawo tashin hankali, kalamai ne wanda za su ingiza jama'a na yaƙi na meye kalaman na fito bullo da fitina, to gaskiya za a ɗau mataki mai tsanani a kan shi, kuma za a gurfanar da shi a gaban alƙali. Ba wai babu shari'a bane akai akwai. Gwamnati ba koshe take son wai a kama wani yayi laifi, kuma kowa na son a zauna lafiya. Nan babu zaman lafiya ma ai ba za a samu inganci na rayuwa ba a ƙasa.
Kasancewar alƙiblar da wannan kalamai na ɓatanci suka ɗauka, ganowa da kuma cafke masu laifin ita ce babban magana. Dr. Garba Abadi shine daraktan hukumar wayar da kan al'umma, ya ce suna da matakan da za su ɗauka akan haka.
Gwamnati tana da hanyoyi da yawa da za ta binciko asalin da kuma manufofin da suka haifar da wannan abin. Kuma gwamnati ta yi nisa wajen tuttuɓo asalin waɗannan kafofi inda kalmomin nan na ɓatanci da cin zarafi suke fitowa. Kuma ta ɗauki matakai da yawa na tabbatar a kan cewa waɗannan mutane da ba su nufin ƙasar nan alkhairi ko samu cin burinsu ba.
Wannan batu na kalaman ɓatanci yanzu haka ya sanya ma'aikatar cikin gida shirya ƙudurin doka domin ta aike majalisar ƙasa a ƙoƙarin kawo ƙarshen su. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya, ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya, uba ɗaya, faɗa biyayi ko bar ƙabilanci da bambanci.
A gai da Madina, yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin a saurari shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa da Jummai Ali za ta kawo mana.
Tsintsiya
maɗaurin kiɗa.
Masu sauraron tsintsiya maɗaurin kiɗaya, assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To kamar yadda kila ba za ku rasa ji ba, rundunar sojan Najeriya ta yi zargin cewa wasu iyaye da kansu suke baiwa 'yan ƙungiyar Boko Haram 'ya'yansu domin a yi amfani da su wajen kai har-haren ƙunar baƙin wake. A saboda haka ne muke ganin yana da muhimmanci mu sake jaddada muhimmancin baiwa yara tarbiyyar da ya kamata, kamar yadda muka taba gabatarwa a wannan fili kamar haka.
Sunana Charity Kande Garba, ni ne Northeast Co-Coordinator na Interfaith Mediation Center, Northeast Region. Gaskiya a zamanin da muka samu kanmu yanzu matasa suna da rashin tarbiyya sosai. Matakan da nake gani da ya kamata iyaye su dauka shine a nuna ma yaro tun daga farko a gida, domin tarbiyya daga gida ya kamata yaro ya fara samu. Kuma tarbiyyan nan ba sai an bari yaro ya girma ya kai a ce shekara 10 kafin a nuna masa tarbiyya ba. Tun yaro ya san hagu da daman shi, musamman kamar a ce shekara 4 zuwa 5 haka, ya kamata a nuna ma yaro girmama na gaban shi. Sannan kuma idan yara sun girma kamar sun kai irin shekara 15 zuwa 20 nan, kaga lokacin balaga, lokacin sha'ani suna da wuya. Abunda iyaye ya kamata su yi shine janye jiki daga jikin yaran nan ba. Ya kamata iyaye su jawo yaran nan kusa da su, su maida yaran nan abokanan su. Domin me? Za su yi abokai a waje. To abokanan su na wajen nan kuma za su iya su sa su abubuwan da bai kamata ba. Amma idan iyaye sun sa ƴaƴan su sun zama abokanan su, za su iya su musu magana su ji, za su iya kawo musu maganganun da suka samu a waje, za su ga musu a'a wannan bai kamata ba, wannan ba daidai ba. Amma idan baka yi aboki da yaronka ba, baka san me yake a waje ba, ba za ka san yadda zaka tabbatar da shi.
Sunana Hurairar Muhammad. Abinda iyaye ya kamata su yi shine su san dawa-dawa yaran su suke fita da su, wa'inne ne abokanayen yaran su, ina suke zuwa, sannan su sa lokaci. Idan karfe 9 yayi danka bai dawo gida ba, ko yarka bai dawo gida ba, to ka nemi ka tambayi dalili me yasa bai dawo gida ba. Sannan kuma su san makarantar da za su sa yaran su, don akwai makarantu da yawa ba su da tarbiyya a cikin makarantar, malaman din ba su koyawa yaran tarbiyya. Kuma akwai ƴan iska da suke shiga cikin makarantar, su ba dalibai ba, sannan su je suna bata daliban wasu makarantu. So duk ire-iren wa'innan ya kamata iyaye su je su dubi menene su dinga monitoring activities na yaran su a makarantar.
Ta farko iyaye su ya kamata su ji tsoron Allah, su san amana ne na Ubangiji yaro in ya baka haihuwa albarka ne da ni'ima nasa, ya hana wani kuma haka yaso. Ya zamana dole ne a tarbiyyatar da yaran nan ta hanyar da ya kamata, misali a sa su makaranta ta addini, a fahimtar da su menene addini, menene illansa ga tarzoma, ya ya kamata yaro ya girma, sannan kuma a isar da su cewa su din nan fa zuwa wani lokaci za su kasance iyaye na wasu na dai kenan. Na biyu, akwai bukata a sa yara ilimin boko. Bokon nan shine zai zuwanzar da su zamantakewa da al'umma, kama daga aji ɗaya na primary school, mu'amala ne da jama'a da nuna hakuri. Yaro wanda kai ka girme shi shekaru amma ya fi ka azuzuwa zai ladabtar da kai bayan da ka iya, to na ake fara tarbiyya. Sannan a hankali, sannan a hankali, har yaro in ya kare karatunsa ya sami ko da jami'a ne ko makamancin haka, ya riga ya samu mu'amala da jama'a, karantu zamani ya karantar da shi hakuri, ya karantar da shi hanyar da zai bi ya zanna lafiya da iyayensa da duk wani jama'a zuwa gaba, har ya zo ya aure shi ma ya zama uban wani.
Jawwa buba na mace yana da kyau in ta tafi ba kwa tare, addu'a ka shine babba. Sannan kuma ya na mace ta zama abu kawarka, ke uwa ya na mace nan kawace, domin duk damuwanta kuna tadin nan ta daidai zaka gane, in akwai inda take son ta kauce duk zaka gane. Kuma tadin da ke nan yana ilimantar da ita, don kana gaya mata abunda bai kamata ba da kuma abunda ya kamata a yi. In wannan ba ki zai ce to wannan fa hanyar da kike doka wannan, ko kuma ka wannan da kuke tare da ita nan, tadin da kuke da ita nan ba zai abun nan naki ba, don haka ki canja kawa. Kuma dan namiji shi yana da kyau a sa mishi ido irin abokanan da suke tattare da shi, domin ka san yanayin zamanin mu yanzu nan, ƴan mazan din shaye-shayen nan ba ma abin da yafi muni kamar shaye-shayen nan. In har zai je samu wani aboki ya bi su, su je su kama shaye-shaye, ko kuma su je suna ta barna a gidajen mutane, bai da amfani.
Sunana Aishatu Idris. To hakika ba za a ce iyaye ne gabaki ɗaya da laifin ba, don waɗansu iyaye suna kokari, waɗansu ne dai akwai sakaci, especially yaran masu kuɗin nan, su sun fi ta ƴaƴan su fiye da ƴaƴan talakawa, saboda zaka gani masu talakawa suna kokarin tarbiyyantar da ƴaƴan su, amma idan suka fita sai ka je ka gani wani yaron din ya bijire maka. Yanzu kaman a zamanin yanzu har akwai wani kira da ake ma yara kanana, wai ƴan shila da aka samu mana yanzu, zaka ga yara ne kanana sun bijire. Sannan kuma environment, irin yanayin guri yana bata yara, saboda in ka tarbiyyantar da yaran ka in suka fita wajen sa'o'in su, sai ka ga sun sauya, sun zama wani iri abu daban.
Muna so mu jaka da iyayen su tabbatar da cewa sun ba ma ƴaƴan tarbiyya na gari, saboda sai an samu tarbiyya na gari ne shine za a samu, ba za a fada su wajen bangaren siyasa ba. Amma mutum baka ba yaro ka tarbiyya na gari ba, ya kasance ya lalace daga gida shi, to shi zai ba ɗan siyasa dama da ya amfani da wannan yaro, ya kasance ya bai da shi da nauka tsara zuwa tsaye da kuma kawo shi zaman lafiya a al'umma. Don haka ina kira ga iyaye, kamata su da su irin abokanai da ƴaƴan tare da, sannan kuma ƴaƴan su suka tashi su ina suke zuwa. To wannan abubuwa da ya kamata, ina ga iyaye yana da muhimmin rawa da ya kamata su taka, saboda cewa mun ba ayyan mu da abin nan da tarbiya na gari amma bai kamata a dinga mai da matsalan kan cewa ɗan siyasa ne kawai suke abadan da ba dan siyasa ya fata dama na iya samu wani yaro da ya lara amma ya samu yaron kuɓi wanda yana tarbiya na kiwo bana zai amfana shi wajen bangar siyasa amma wani da yaron ya riga lara ka ga tarbiyar daga wajen iyayen da suka take har dan siyasa samu dama ya amfana da wayannan yaran wajen kare sauran su a siyasa ko kuma wajen bangar siyasa
sunana Asma'u Aliyu ni ce shugaban kungiyar tallafa mata musulmai da marayu ta Najeriya ta jihar Adamawa akwai wani abu rashin jawo ƴaƴayen mu kusa da mu ba ma jawo ƴaƴayen mu a kullum ƴaƴayen mu suna nisa to wannan abu ina gani iyaye mata wannan abu yana kawo rashin fahimtar har ya ma muke tarbiyyar ƴaƴan mu domin da zarar mun ja ƴaƴan mu jiki zamu san wani hali suke wani irin abokana suke tafiya da shi da wa suke harka daga nan zamu san wani irin tarbiyya zaki ba ma ƴar ko wani irin goyon baya zaki ba ma danki ko ƴarki don haka wajibi ne mu iyaye mu sani cewa lalle mu jawo ƴaƴan mu sani damuwan su mu saurara sannan kuma ki rinka nuna masa Allah abinda Allah ya ce da kuma abinda Annabi ya ce wannan shine yawan fada da yawan duka duk ba shi bane nuna masa Allah idan ya san Allah yana fahimtar matsayin Allah to da iko Allah zai ga sarbiyan danki zai tafi yadda ake bukata
sunana Joseph Zamdayo na daya zan ce zaka ga lokacin da yaro ya kamata ya zauna tare da iyaye to ba a samu attention na iyaye eh da za a samu iyaye suna wani harkan su daban a waje musamman ma yanzu wajen gidan shaye-shaye wajen karta yara ba su samu zarafi da za su zauna tare da iyaye domin su samu ba'asi daga wurin iyaye wata rana iyaye za su zo gida yaro ya riga yayi barci wata rana kuma in yaro ya tashi daga barci iyaye sun tafi to da wuya yaro ya iyaye samu ya fahimci abin da duniya yake ciki haki na wajen koyar da yara na addini iyaye suke da shi idan yaro ya tashi da tarbiya ya san addini ya san baban ya san attention na baban a gida to yaro ba zai iya fita ba domin zai fita ma baba zai tambaye shi ina zaka je saboda haka duk lalacewar al'amura yanzu duka a hannun iyaye ne ko da shike akwai wadansu yara da suke fita a kashin kansu suna samu attention na baban amma sai su je su lalace daga waje ko a makarantu wannan kuma sashin daban ne amma mafi yawa 75% daga iyaye ne problem da yake same mu yanzu
to yanzu kana ganin cewa me ya kamata iyaye su musamman don ka tabo wani batu na yara da basa gaban matasa da basa gaban iyaye su
gaskiya iyaye ya kamata su koma ga Allah kowane mutum ya shirya kansa domin Allah in ya baka yaro ya baka amana ne domin zai tambaye ka ranar gobe kiyama yadda kayi da ƴaƴanka because baka bashi attention ba kuma ba a baka yaran nan domin ka wulakantar da su ba wulakantar da ƴaƴa hatta waɗansu mutane ma yara ba su girma a hannun su sai kaga suna girma akan lai barkatata haka duk fault na iyaye ne
Masu sauraro sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu kada a mance sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba.
A gai da jummai yanzu kuma ga Ibrahim Garba da jawabai daga dattawa.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da saki saduwa da ku a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba ga Al-Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Gwamnatin Najeriya ta jajanta kashe masu ibada a St. Philip da ke Ozubulu a jihar Anambra da miyagu masu safarar kwaya suka aikata. APC ta bakin mataimakin shugabanta na Arewa maso gabas Mustapha Salihu ta kushe zanga-zangar neman Buhari ya yi murabus.
Babu wani mutumin kirki zai shi sa kanshi cikin wannan al'amari, ko da dan adawa ne, rented crowd ne.
Ni ba bako bane a Nasarawa, dan kakana fiye da shekaru 200 ya sauka a yankin. Inji tsohon dan majalisar wakilai Aliyu Wadada da ke martani kan siyasar bako da dan gari.
Kakana wanda ya haifi mahaifina ma shi Nasarawa kaife shi duk wanda ya kawo maganan bakwanta bai son wadada ne bai san ma an wuce wannan ba
shugaban Nolge Ibrahim Khalil ya ce za su yi addu'ar maganin masu kawo cikas a yancin kananan hukumomi bayan samun nasara a majalisun dokokin tarayya
duk mutumin da zai zama matsala akan yancin kananan hukumomi Allah ya mana maganin sa
mukaddashin shugaban Najeriya ya amince da nadin manyan sakatarorin tarayya 21 bayan jaraba da ta zubar da mutum 200 suka tsallake Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja Najeriya.
Haka dai, to yanzu bari mu kada zauren na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Hajiya Lubna Binta Muktar daga Kano, da kuma shugaban kungiyar kananan kabilun arewacin Najeriya Mr. Mark Amani, wanda zai gabatar da kashi na biyu na jawabin da ya fara makon jiya. Ga Hajiya Bintu Muktar.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Lubna Bintu Muktar, wacce take a Hotoro makaranta a Saida Khadija Tahfizul Qur'an. Ina kira ga ƴan uwana ƴan Najeriya, musamman Najeriya ta Arewa, da jawo hankalin ƴan uwa gaba daya akan yawan rikice-rikice da rashin kwanciyar hankali da rashin zaman lafiya da yake faruwa a wannan ƙasa ta mu. Sanin kowa ne, kamar yadda muke a da, kakanninmu da kuma iyayenmu suna zaune lafiya a cikin ƙasa guda ɗaya. Siyasar Najeriya da yadda 'yan Najeriya suka ɗauke ta ita ta haifar da ƙabilanci a tsakanin al'ummomin Najeriya, wanda shugabanninmu na baya da suka shuɗe su ba su yi haka ba. Sun riƙi kowa daidai. Ɗan wannan ƙabila na iya zama a cikin waccan siyasa, ɗan wancan ma na iya zama. Hakanan manoma da makiyaya mun san cewa wannan sai da wannan zai ciyar da dabbobinsa, ko kuma shi ma wannan sai da wannan abin da ya noma zai ci gaba. Kowa dai ya dogara da kowa. To amma sakamakon siyasa shi ma da ya shigo ciki, sai ya kasance su manoma ko 'yan wata ƙabila ne suna hamayya da makiyaya, wanda akasarin makiyaya Fulani ne. To sai wannan kiyayya da gaba ta shiga. Kuma jagorori suna kallo burtalolin da makiyaya suke kiwo, da kuma gurin da manoma su ma suke nomansu, kowa yana shiga hurumin ɗan uwansa, wanda wannan yake haifar da fitina da gagarumin tashin hankali da kashe-kashen juna, ta'annaci da rasa dukiyoyin al'umma, wanda har yanzu shekara sama da 20 ana samun rikicin makiyaya da manoma, wanda kullum kuma in an zauna za a ce za a warware, amma warwarewar ta gagara ba dan komai ba, saboda ana sanya siyasa a ciki. Uwa uba zamantakewar al'umma, sai kaga fada da yanke-yanke, wanda wannan yanke-yanke ya kawo har ga kananan yara yanzu. Za ka ga ɗanka ya je makaranta, amma na ɗan uwanka yana hari, har in ta kama wani lokaci ma sai kai ne za ka samar da kayan maye ga ɗan uwan nan naka, ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka na da na al'umma da suke zaune tare, wanda duk wannan ya saba wa tarbiyya irin ta iyayenmu a da. Za ka ga mutum ɗaya ya ɗauki nauyin 'ya'yan al'ummar unguwarsu, abin da suka rasa na makaranta zai samar da shi. Wannan shi muka rasa a wannan ƙasa ta mu Najeriya ta Arewa, wanda komai yake da taɓarɓarewa. Mu komo baya ga tarbiyyar kawunanmu da ta 'ya'yanmu, alhakin da aka ɗora mana na ayyuka, mu yi ƙoƙari mu sauke kuma game da Allah lafiya. Allah ya ba mu alkhairi, ya ba mu dacewa, ya ba mu zama lafiya, ya sa mu fahimci kurakuranmu, ya ba mu ikon yaya. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Shi ma Mr. Mark Amani ya ci gaba da cewa,
assalamu alaikum, ni ne Mr. Mark Amani, shugaban kananan kabilu na arewacin Najeriya har da Abuja. Don menene da ba za mu rinka jiya kan mu gaskiya ba? Don menene idan an tashi magana a ce talauci, to in ba mutuwar zuci ba, in ba mu bi ta rashin godiyar Allah ba, idan Allah bai son mu ba zai yi mu ba, ko shakka babu kowa san da wannan. To shin ai mutum dama za ka yi wa mutane siyasa domin su bi ka, amma ka ce za ka nuna mutane ƙarfi domin su bi ka, wasu idan na bi ka ta baka ba ta zuciya ba, me na yi? In na bi ka dan dole aikin banza ne, saboda haka mu gira kan mu gaskiya wannan kenan. Sannan yan siyasan da suke ka yaudaran mutane, suke tusa mutane ra'ayin banza domin biya bukatun irin nasu, to gaskiyar magana su daina. Su daina, domin idan babu mutane shin su wane ne za su shugabanta? Su wane ne za su shugabanta? An waye gari gwamna yau-yau ɗin nan, idan ya fito neman takara zai yaudari mutane, zai tuci mutane, zai babu abin da ba zai faɗa ba. Domin zan iya tunawa lokacin da aka zo ana wani irin kamfani, kowa ya san abin da nake faɗi, saboda haka ni ina cewa wallahi sarakuna sarakuna ne na gargajiya ko da gumna ko ba gumna sarakuna suna nan daram ko da salari ko ba salari sarakuna suna nan daram dama can wallahi sarki ba abun arena shi bane sarki ba abun ayi wasa da shi bane saboda haka ni ina kira da zara aka ce kasa babu mai anguwa babu da kace babu hakimi to wannan fa garin ko kasar ba kasa bane domin babu wanda bai fito ya sawata in aka ce manyan sarakuna ba in babu mai anguwa da kace da hakimi wallahi dubban sarki babu abin da zai yi saboda haka mu yi tunani mu sake tunani mu san abin da ya kamata mu yi domin ci gaban mutane wace gwamna kwata-kwata ne shekara ta kusa to ka zo ka samu sarakuna suna nan daram ka zo daga in kai sa'a kenan kai shekara ta kusa don ba kai sa'a ba shekara hudu don me za ka zo kai rugu-rugu da al'umma a cikin shekara hudu sannan hayaniyar manoma da Fulani kuwa dama can na sha faɗi in ba cuta babu yadda za a yi mun ce dama na taɓa cewa ƴan rigingimu za su zama haka to dajin sambizin nan da Boko Haram suke ta shawagi a waje a je a rarraba su a ba Fulani in duk wani abin da za a yi in har ana komai domin a zauna lafiya ne to wannan shi ne mafita wanda dama zai taimaka al'umma gaskiyar magana kenan in ba haka ba ko da shi kai an mai da Boko Haram ta zama jari da gwamnonin kai har da kasar gaba ɗaya jami'an tsaro ma idan ba maganan Boko Haram ba su da inda za su samu kuɗi a yau kudade sun zama in ba ka yi magana saboda Boko Haram ba za ka samu kuɗi ba.
To da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala wannan shirin sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
A gaida Ibrahim. To jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Yayin da aka bude sabuwar kakar wasanni ta shekara ta 2017 da 2018 a gasar Premier ta Ingila, zakarun gasar Chelsea ta sha kashi a wasan farko a gidanta na Stamford Bridge, inda Burnley ta doke ta da ci 3-2. A karawar wacce ta yi zafin gaske, Chelsea ta karkare ne da 'yan wasa tara sakamakon jan katin kora da alkalin wasa ya bai wa 'yan wasan ta biyu. Captain Gary Cahill ya sami jan kati ne kai tsaye tun a minti na 13 da soma wasan biyu bayan shigar mugunta da ya yi wa dan wasan Burnley Steven Defoe, yayin da shi ma Cesc Fabregas ya sami katin gargadi na biyu wanda ya rikide zuwa jan kati a minti na 80 na wasan. Tun a minti na 23 ne Burnley ta soma jefa kwallo a ragar Chelsea ta kara ta biyu a minti na 38 yayin da ta zura kwallo ta uku ana dab da hutun rabin lokaci. To sai dai Chelsea ta sami jefa kwallaye biyu ta hanyar sabon cefananta Alvaro Morata da dan wasan baya David Luiz. A sauran wasannin gasar da aka fafata a yau, sabuwar shigowa Huddersfield ta soma da kafar dama yayin da ta doke Crystal Palace da ci 3-0. Rooney, wanda ya koma a tsohuwar kungiyarsa ta Everton daga Manchester United, ya jefa kwallo daya da ta baiwa Everton din nasara akan Stoke City. West Brom ta doke Bournemouth da ci 1-0. Manchester City ma ta doke daya kungiyar sabuwar shiga wato Brighton da ci 2-0, yayin da Watford ta yi kunnen doki da Liverpool da ci 3-3. A halin da ake ciki kuma, mai horar da 'yan wasan kungiyar Liverpool Jurgen Klopp ya ce baya da zaɓi illa ya rungumi matsayar shugabannin kungiyar dangane da zancen sayar da ɗan wasansa Philippe Coutinho. Ɗan wasan ya gabatar da takardar buƙatar sa ta barin kungiyar bayan da shugabannin kungiyar suka yi fatali da wani tayin na kungiyar Barcelona na fan miliyan 90 ga ɗan wasan. Klopp ya ce matsalar ta fi ƙarfinsa a halin yanzu, masu kungiyar ne kaɗai za su zartar da hukunci. A fagen tsere kuwa, ƙasar Jamaika ta sami kaiwa zagaye na ƙarshe na gudun fanfalaki na mita 40 a gasar tsere ta duniya da yanzu haka ake gudanarwa a birnin London. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
A gaida Murtala. Masu sauraron mu, da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki daya. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da ya tana gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin ya kuma ba da umarni. Sai injiniyan mu na yau. ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.